أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. يموا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala, mai kowa mai komi, da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau, ranar Lahadi, ranar 5 ga watan Ramadan na hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shekara ta 1447. Ranar kenan take 22 ga watan 2 na miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam, shekara ta 2026. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rami zuwa ga wannan rana, kuma ya ba mu damar dawowa domin ci gaba da gabatar da abin da muka saba gabatarwa na daga tarjuma Al-Qur'ani mai girma, ko tafsirin Al-Qur'ani mai girma, gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu, gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta. Muna nan a cikin suratul Baqara. A yau insha Allah za mu tashi aya ta 40 a ita wannan sura mai albarka. In ba a manta ba, kamar yadda muka ji tun farkon ita wannan sura, an so mu nuna muna irin yadda musulunci ya samu kafuwa, yadda gwamnatin musulunci ta samu assasuwa a tsakankanin jinsin mutane har kala hudu. Kala ɗaya ne kwal waɗanda suke na ƙwarai, waɗanda su ne suke musuluncin sau da ƙafa. Akwai muminai na ƙwarai waɗanda suke musulunci tsakaninsu da Allah, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suka yi hijira daga Makka da waɗanda aka samu Madina. Akwai su a Madina a daidai lokacin kafar gwamnatin musulunci. Akwai kashi na biyu kafirai tsuntsa, waɗanda kwata-kwata ba su shaƙi musuluncin ba, kuma ma ba ruwansu da musuluncin, ba su ma shiga ciki ba, ba kuma su sha'awar shiga, ba ruwansu sun saki hannun riga. To, akwai irin waɗannan a Madina lokacin gwamnatin musulunci. Na uku, akwai kuma waɗanda suke munafikai, waɗanda su sun shiga musuluncin da fatar baki, amma cikin zukatansu suna gaba da musuluncin, suna matuƙar ƙyamar musuluncin. To, na huɗu, akwai ahlul kitabi, su ne Yahudawa, waɗanda su kuma suke cewa suna da wani addini na daban, shi ma addininsu saukakke ne daga Allah, yana da littafi shi ne At-Taura. Su wannan addini ya ishe su, ba sai sun shigo musulunci ba. To, waɗannan su ne nau'in mutane huɗu waɗanda musulunci ya kafu a Madina a idanunsu. In muka lura, uku daga cikinsu duk makiya addinin ne, masu ƙoƙarin ganin bayan addinin ne. Kashi ɗaya ne tal waɗanda suke masoya addinin, kashi ɗaya ne tal masu yi addini da masu addini fatan alkhairi. To, haka musuluncin ya tsuru, a haka ya taho da waɗannan makiya guda uku, da waɗannan abokanan adawa, da waɗannan abokanan ƙiyayya guda uku. Ta ko'ina tsaran shi suke, ta ko'ina sukan shi suke, wasu daga waje, wasu kuma daga ciki, domin munafikai suna daga ciki da su ake rufe ƙofa, amma kuma suna tsirar shi, suna sukan shi, suna ƙoƙarin kuma su yi mai illa. Dama can haka musulunci ya faru, har ila hazar yau haka musulunci yake tafiya. Allah ne ke gudanar da abin shi, domin addini na Allah ne. In ba a manta, farkon wannan sura an faɗi mana waɗancan muminai na ƙwarai da ayoyi guda biyar na farkon sura. Sannan aka faɗi mana kafirai sun tsada ayoyi guda biyu da suka biyo bayan guda biyar din. Tun daga aya ta takwas kuma har izuwa aya ta talatin da tara su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi mana bayani ne akan halaye da ɗabi'un munafikai, wato su ne kashi na uku. To yanzu kuma daga wannan aya ta 40 abin da ya gaba Allah zai ci gaba da faɗi mana su kuma su wane ne Yahudawa, wani irin gudunmawa suka bada wajen yakar musulunci, shin menene ma ya sanya su yakar musulunci? Ba su san musuluncin ba ne, jahilci ne, koko sun san musuluncin tsaurin ido ne? In tsaurin idan ne, to me yasa suka yi tsaurin idan? Shi za mu je a waɗannan ayoyi na tafi in Allah tabaraka wa ta'ala ya so. Akramaka Allahu bismillah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ya bani Isra'ila, ya ku ƴaƴan Isra'ilu. Wane ne Isra'ilu? Annabi Yaqubu. Ana ce mi Annabi Yaqub, kuma ana ce mashi Annabi Isra'ilu. Isra'ilun nan ba Larabci ba ne, harshen Ibraniyanci ne. Da wannan yare ana nufin Abdullahi, bawan Allah, ƴaƴan bawan Allah. Annabi Yaqub shi ne ɗan Annabi Ishaqa. Annabi Ishaqa shi ne ɗan Annabi Ibrahim. To ƴaƴan Annabi Yaqubu ɗinnan su ake kira Banu Isra'ila. Allah sai ya kira su da wannan suna nasu na yanka, ya ce, ya ku ƴaƴan Annabin Allah, ya ku jikokin Annabin Allah. Uzkuru ni'imati allati an'amtu alaikum, ku tuna ni'imata wacce na ni'imta ku da ita. Ko banza na sanya ku ƴaƴan Annabin Allah, jikokin Annabin Allah, masu gida mai kyau, ƴan babban gida, na yi daraja da ni'imomi a cikinku. Don haka wa awfu bi ahadi, ku cika alƙawalin da kuka yi mani na cewa za ku yi imani da littafina, za ku yi imani da manzona. In kuka yi wannan, awfu bi ahadikum, ni ma zan cika muku alƙawalin da na yi muku. Zan ba ku jin daɗi da shugabanci a duniya, in ba ku jin daɗi da jagoranci a gobe kiyama. Wa iyaya farhabun, ni kadai ya kamata ku ji tsoron saba mawa. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ku yi imani da abinda na saukar na Alkur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda shi Alkur'anin nan musaddiqan lima ma'akum yana gaskanta littafin da ke tare da ku na At-Taura. Al-Qur'ani bai ƙaryata At-Taura ba, yana gaskanta abin da ke tare da ku na Annabi Musa. Al-Qur'ani bai ƙaryata Annabi Musa ba, ya girmama shi. Wala takunu awwala kafirin bi, kada ku zamo ku ne farkon waɗanda za ku kafirce mani, bayan ku ne kuma waɗanda ne mani ima, bayan ku ne aka fitar daga cikin babban gida. To kada ku zamo farkon masu yin butulci, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, kada ku sai da ayoyina da ɗan kuɗi kaɗan, wai dan neman duniya ko dan neman girma ko dan neman san asani, ku karkatar da abin da yake ya tabbata na gaskiya domin samun wancan abin. Wa iyaya fattaku, ku ji tsoro, kada ku saba mu. Wala talabisu al-haqqa bil batil, kada ku cakuɗa ƙarya da gaskiya. Wa taqtumu al-haqqa, ko kuma kada ku boye gaskiyar. Ay wala taqtumu al-haqqa, kada ku boye gaskiya. Wa antum ta'lamun al-hali, kuna sanin gaskiya ce. Ku tahoya ku Yahudawa. Wa aqimu as-salata, ku tsaya da sallah. Wa atu zakata, ku bayar da zakka. Warka'u ma'ar raki'in, ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u. Ku shiga masallaci ayi sallah da ku, ku shigo musulunci ayi sallah da ku. Allah ya taimake mu. Wannan shine kira kaga ta fuskar lallashi. Me yasa ake mai Yahudawa irin wannan kira? Me yasa ake lallashin su? Me yasa ake jan hankalin su? Ana yi ne ma'azratun ila rabbina, dan yankan hamzari, kada su ce ba a yi musu ba. Amma Yahudu su sun saba mu Allah ne ala basirati, sun kauce wa musulunci da musulmi ne ala basirati, ma'ana suna sanin shi ne addinin gaskiya ba bisa rashin sani bane su. Domin me? Domin asalin yanda al'amari yake, wannan kabila ta Yahudawa kabila ce mai daraja, kabila ce suka fito daga babban gida, jikoki ne na Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim shi ya haifi Annabi Ishaqa, Annabi Ishaqa shi ya haifi Annabi Yaqubu, Annabi Yaqubu shi ya haifi asali Yahudawa na tushe, farkon Yahudawa. ‘Ya’yan Annabi Yaqubu ne su 12 suka fara magana da harshen Yahudanci, suka fara kira Yahudawa, har ma an ce da sunan babban ɗan Annabi Yaqubu ake lakabta su da shi, ana ce musu Yahuzawa, domin babban ɗan Annabi Yaqubu sunan shi Yahuza, Yahuza, da haka ake kiransu Yahuzawa. Daga baya aka koma aka sassake zalin, ya koma dalin, ake cewa Yahudawa. Ko kuma a ce musu ‘ya’yan Isra’ilu, bani Isra’ila, kaga Annabi Yaqubu shi ne Isra’ilu ɗin, ana jingina su zuwa gare shi. Waɗannan ‘ya’yan Annabi Yaqubu su 12, wanda cikinsu akwai Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, to su ne farkon Yahudawa a duniya, ‘yan babban gida ne kun gani. Sannan daga baya Allah ya tafi da annabawa cikinsu, kusan dukkanin annabawan da Allah ya aiko bayan wucewar Annabi Ibrahim, bayan Annabi Ishaqa, bayan Annabi Yaqubu, dukkanin annabawan da Allah ya aiko daga cikin tsatsansu ne, daga cikin wannan gida ne su Annabi Musa suka fito, su Annabi Haruna, su Annabi Dawuda, su Annabi Sulaiman, Annabi Zulkifilu, Annabi Ayyuba, Annabi Gatunan, da dukkanin annabawa waɗanda suka zo bayan wucewar Annabi Ibrahim daga cikin wannan gida suka fito. Hatta Annabi Isa alaihi salatu wassalam, duk da bai da uba, to mahaifiyar shi Maryam daga cikin gidan take. Ashe haka Allah ya musu ni'ima, Allah ya girmama su, Allah ya mutunta su. To sai annabta ta ƙarshe, wacce an faɗe musu akwai annabin da zai zo ƙarshen duniya, an faɗe musu cikin attaura, yana nan zai zo, ya fi kowar halittar Allah daraja. Annabi ne na ƙarshe wanda babu kaman shi, Allah bai halicci wata halitta mai daraja kamar wannan annabin ba. Sun karanci wannan har da siffofin wannan annabi cikin attaura, kuma har da ma inda zai zauna a cikin attauran aka karantar da su cewa wannan annabi zai zauna ne a wani gari mai yawan dabinai a cikin hamadar Sahara. Wannan yasa Yahudawa can ba wuce Annabi Musa da suka karanci attaura suka dinga nema cikin hamadar Sahara, ina ne, wani gari ne yake da yawan dabinai? Ba su samu ba, amma sun samu wani daji, akwai dabinai da yawa gurin, ya fi ko ina yawan dabinai. Suka yanke hukuncin cewa ba shakka nan gurin zai zamo gari, ko ba daɗe ko ba jima, annabin nan mai mafificiyar daraja Allah zai aje shi ne a wannan gari, dan haka bari mu zauna mu jira zuwan shi dan mu yi imani da shi ko zamanin mu ko zamanin ƴaƴan mu. Wannan shine dalilin da yasa Yahudawa suka kafa garin Madina. A wancan lokaci ba Madina suka samu garin suna ba, sun samu shi suna Yathriba. Yathriba haka ake kiran garin zuwan manzon Allah ne aka mai da shi Madina, ake ce mishi Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma kafin nan sunan garin Yathriba, akwai waɗansu garuruwan kurkusa da Yathriba din kamar Kainuqa, kamar Narit, kamar Kaibara, duk garuruwa ne na Yahudawan, duk kuma an kafa su ne sauraren zuwan wannan annabi wanda zai zo ƙarshen zamani, annabin na mafificin daraja, annabin nan da babu kamar shi a duniya. Shi suka zauna zaman dako zaman jira, har Larabawa suka yi hijira daga Yaman, suka zo lokacin da aka yi wani ruwa ya ci ƙasa a Yaman din, Larabawa suka yi gudun hijira suka taho Madina. Waɗansu ƙabilun Larabawa biyu suka zauna tare da Yahudawan nan a nan Madina, a nan Yathriba, ana ce musu Aus da Khazraj. Aus da Khazraj din nan ƙabilu ne na Larabawa, har suna rikici tsakaninsu. Su Yahudawan suke cewa Allah zai aiko wani annabi, kakanninmu da suka kafa wannan ƙasa sun kafa ne don jiran wannan annabin, in ya zo za mu yi imani da shi, mu haɗa kai da shi, za mu kore ku. Abin da suke faɗa kenan. To suna nan suna wannan zaman dako, suna jiran sauraron wannan annabi, kwaɗam sai ga wannan annabin ya zo. Sai dai kuma da ya zo, dukkanin alamomin da suka gani cikin attaura, hatta siffar idan shi, hatta yanayin gashin kan shi, duk an rubuta musu cikin attaura sun tabbatar shi ne. Sun tabbatar a cikin attaura cewa bai cin sadaka amma yana cin kyauta, sun jaraba sun ga shi ne. Dukkan irin waɗannan ababe da attaura ta karantar sun tabbatar babu shakka shi ne. Me ya rage? Ai sai su yi imani da shi, to sai wani abu ɗaya ya gita musu. Abin nan guda ɗaya sai ya zamo babu Yahudi ba ne. Su da duk iya tunaninsu zai fito da cikin ƙabilarsu, Allah zai aiko shi ne a cikin Yahudawa. Domin tun daga annabi Ibrahim ɗin can, duk wani annabi da ya biyo babu Yahudi ne. Duk wani annabi da ya biyo bayan annabi Ibrahim cikin gidan ne ba Yahudi ne. To sun yi tsammanin wannan annabi mafi daraja, mai kololuwar daraja, shi ma ya kamata ai ake fito cikin gidansu. To sai Allah ya fidda shi cikin Larabawa, cikin ƙabilar Larabawa. A wancan lokaci su ko Larabawa ana musu kallon ƙauyawa, ba su da wayewa, babu ilimi cikinsu, babu annabawa da yawa cikinsu. Domin cikin annabawan da Alƙur'ani ya bamu labari, waɗanda aka tabbatar Larabawa ne guda huɗu ne: annabi Hudu, annabi Salihu, annabi Shu'aibu, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su ne aka tabbatar da cewa Larabawa ne. Akwai annabi Luqman, ana kai komo wajen annabta shi, shin annabi ne ko ba annabi ba ne? To ko ma dai menene, ko an ɗauka annabin ne? Annabi Luqman malaman tarihi sun ce baƙar fata ne, ɗan Afirka ne shi, ba Balarabe ba ne, ba Yahudi ba ne. An gane? To wannan kenan. To wannan abin, don me wannan annabi na ƙarshen zamani mafificin daraja, daraja maɗaukakiya irin wannan ba a ba su ita ba, aka ba da ita ga wani gida wanda ba gidansu ba? Duk da shi ma annabi Muhammad ɗin sallallahu alaihi wasallam ɗan gidan annabi Ibrahim ɗin ne, jikan annabi Ibrahim ɗin ne, amma ta wajen ɗan shi Isma'il, ba ta wajen Ishaka ba. An gane wannan ko? To wannan sai yasa suka shiga adawa da musulunci, suka ce to annabin dai annabin ne, addinin kuma addinin ne, amma kuma wanda aka aiko ba cikin mu yake ba. Dan haka in muka bi shi, to mun zubar da mutuncin gidanmu, mun zubar da darajar gidanmu, darajar da Allah ya ma gidan nan iyaye da kakanni. To wanda ya fi kowa daraja kuma a ce bai fito gidan ba? Sai suka ɗaura ɗamarin yaƙi da shi. Tun daga lokacin suka ɗaura ɗamarin yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam, yaƙar musulunci, ba wai don ba su sani ba, ba wai don ba su yarda addinin Allah ba ne, sun yarda, amma dai ba ɗan gidansu ba ne, wannan asali shine eh Yahudawa da addinin Musulunci suka bace ala basirati to kun ga sun bace dai suna tsane dan haka sai aka kira su kira idin lallashi dan dai a yanki hamzari kar su ce ba a kira su ba Allah ya ce ya bani Isra'ila zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata ya ku banu Isra'ila wacce ni'imta ku da ita na fidda mafi yawan annabawa cikin ku iyayenku da kakanninku din mutanen kirki ilimi yana cikin ku mulki yana cikin ku ku jikokin annabi Ibrahim jikokin annabi Ishaqa jikokin annabi Yaquba ku kalli gidanku fa ku kalli matsayin da Allah ya ba ku kun gani zamu ji nan gaba Allah ya ce qulatukum alal alamin na fifita ku akan mutanen zamanin ku dan haka wa awfu bi ahadi ku cika mani alƙawari na wannan alƙawari alƙawarin da kuka ce in wannan annabi ya zo za ku yi imani da shi to gashi ya zo kuma kun yarda shi ne me ya rage sai ku cika mu Allah alƙawari shi Allah shi ke raba annabta shi ga wanda ya zo shi ya ga dama ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba ku ba in kuka yi wannan ufi bi ahadikum ni ma zan cika muku alƙawarin ku zan ba babbar girma da mutunci a gare ku a nan duniya gobe kiyama kuma ku koma aljanna wa iyaya farhabu ku yi taka tsantsan kada ku yi min shishige kamar lashi ake ana kuma gargadin su wa aminu bima anzalatu ku yi imani da abinda na saukar wannan littafi alqur'ani wanda aka ba wannan sabon annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku yi imani da alqur'anin nan domin alqur'anin nan ya zo cikin at-tawrako zai zo kuma kun tabbatar shi ne sannan alqur'anin nan kuma da ya zo musaddiqan limama akum yana gazganta abin da ke tare da ku bai karyata at-tauran ba bai karyata annabi Musa ba bai karyata daya daga cikin annabawan suka fito cikin ku ba kun ga ne mu zama lafiya an nemi a tafi tare wala takunu awwala kafirin bi kada ku zama ku ne farkon masu kafirce mani domin ku ne masu ilimi ku ne jagororin duniya ku kuka san abin da ya wuce kuka san abin da ke tafi gaba to kuma ta yaya sai da gaskiya ta zo muku sannan ne kuma za ku bar ta har can wani guri Allah yake cewa lam yakunul ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min Allah ya tulusu fa mudahara kafirai na abota littafi yahudawa ba su kasance sun rabu da gaskiya ba kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna kan gaskiya suna jira gaskiyar ta zo ne su yi imani da ita ita kade suke jira ta zo to ba su kauce suka rabu da ita ba hatta ta'tiyahumul bayyina har sai da hujja ta zo musu sai da gaskiyar ta bayyana ta kunna karara sai kuma suka kauce mata metete gaskiyar ma rasulun min wani manzo ne yazo daga Allah yana karanta musu takaddu masu tsarki alqur'ani daga nan kuma suka kafirta sai da abun suke jira ya tabbata sai kuma suka juya mai baya da haka Allah ya ce ku kada ku zama ku ne farkon masu kafirce mani me yasa suka kafirce ma Allah dan ba su gane gaskiyar bane ba a sun gane gaskiyar sun kafirce ne dan tsare gidansu kada a ce wannan babban matsayi ya fita daga gidan wannan babban matsayi wanda suka shaharar shi a duniya manyan annabawa cikin gidan suke manyan masu mulki cikin gidan suke fita su annabi Sulaiman duk sun yi mulki kuma cikin gidan suka fita a ce kuma wannan babban matsayi ya fita za su ji kunya a duniya kaga neman duniya ne neman a ce su su ne shi sa suka ƙi yin imanin Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan kalila kada ku sai da ayoyi na gaskiya dan neman yan kuɗi kaɗan dan neman jin daɗin duniya dan neman suna a duniya to kada ku sai da abin da kuka sani gaskiya ne wa iyaya fattakun ku ji tsoron saba mani iya haka saba mani ne wala talbisul haqqa bil batili kada ku cakuɗa ƙarya da gaskiya suna cewa yo ai in ma addinin na musuluncin addinin Allah ne yan zo da littafi alqur'ani yo ai su ma ba kafirai bane suna bin wani littafi saukakke daga Allah shine at-taura suna bin wani annabi wanda Allah ya aiko shine annabi Musa dan haka ai ba wai kafirci suka yi ba su ba su yarda da wannan bane ba suna kan addinin sun annabi Musa aga tana takura ƙarya da gaskiya wata ka tumbul hakka kuma kada ku koye gaskiya domin suna koye abinda suka sani na musulunci a cikin at-taura suna koye abinda suka sani na alamomin manzon Allah a cikin at-taura sallallahu alaihi wasallam suna nuna ba shi bane aga suna koye gaskiya Allah ce kada ku yi wannan wa antum ta'lamun al-hali kuna sani kun san gaskiya ne kun san addinin Allah ne kun san annabin Allah ne kun san littafin Allah ne da gangan kada ku boye gaskiya ku tsaya kan gaskiya saboda haka ya ku banu Isra'ila ku fito ku aqimu salata ku shigo musulunci ku tsaya da sallah ayi salloli tare da ku wa atu zakata ku bada zakatukiyar ku warka'u ma'ar raki'in ku yi sallah tare da sauran masallata ku shiga masallata ayi sallah da ku tare da sauran musulmi wannan shi yafi muku alkhairi an fahimci wannan to kun ga Allah ya ce ma sai Allah ya ce ni
a ta'amuna la ba'dil yawmi wa la ta'una mutaqun wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa
نعم الله تبارك وتعالى يتي يا كوبنو إسرائيل أتأمرون الناس بالبر ينزقوا لك أمرت متاني دعيكم قري watansauna anfusakum ko kuma kuna mantawa da kawunanku domin su yahuda wannan a madina a wannan lokaci suka kangare suka shiga musulunci in kuma suka zo wajen musulmi in suka haɗu da musulmi waje ɗaya a kebe aminan su inda ake hudda yau da kullum ko ake kasuwanci suna nuna musu ku rike addinin nan shine gaskiya wannan addinin da aka zo da shi ko ku rike shi gaskiya ne suna umurtan mutane su rike addinin Allah gaskiya ne amma kuma sun sun kishigowa saboda kurin kyashin kabilanci saboda ba da kabilan su bane Allah ya ce a ta'amuruna an-nasa bil birri yanzu kwa rika umurtan mutane da yin aikin kwarai da yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam watansauna anfusakum ku kuma kumanta da kawunanku ku koma cikin addinin ku ku rike kuma kun san ba gaskiya bane afala ta'qilun dan me ba ku da hankali ne wannan ai rashin hankali ne ina rashin hankalin da yake kamar wannan babu wasta'inu ku nemi taimakon Allah ku nemi Allah ya taimake ku bisabari yayin hakuri ku yi hakuri da abin da Allah ya hukunta wannan matsayi godajje ba cikin gidanku Allah ya rufe fitta shi ba imma kun yi imanin da shi bai fita daga gidan naku ba domin shi ma daga zuri'a ne na annabi Isma'il annabi Isma'il ko shi ne wa a wajen maka kan naku annabi Ishaqa wai shi ne ta cikin gida ne ta ɗan gida ɗaya ne da kuka rantsan gida da kuka ne na gidanku ba a fita gidan ba dan me ba ku da hankali ne ku nemi taimakon Allah sai yin hakuri ku yi hakuri da hukuncin Allah wassalatu da tsaye da sallah da kyau wa inna hala kabiratun duk da kasancewa kun ga tsaye da sallah da kyau abu ne mawuyaci illa alal khashiin sai ga masu tsoron Allah sai ga musulmi tammi sai ga cikakken musulmi shi ke tsayawa ya koyi sallah da kyau ya kuma yi sallar da kyau kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kaga wannan aya ba wata cikin Yahuda ba ko cikin mu ya kamata mu komo akan ta mu yi hakuri mu tsaye da sallah da kyau mu nemi yanda ake yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakkan minbari ya tattaka akan minbari yanda kowa yana hango shi ya tsaye da sallah ya sako ya ce ma sahabbai sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yanda kuka ga ina sallar nan wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon Allah ya same cikin masallaci sai ga mutumin nan yayi sallah da ya sallah sai yazo ya gaida manzon Allah da manzon Allah amsa gaisa sai ya ce kuma ka sake sallah bata yi ba ya sake wata sallah manzon Allah ya ce sake sallah bata yi ba sai da ya haka sau uku ko sau hudu sannan ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bazan iya kyautata sallah fiye da haka ba koya mani manzon Allah ya koya mai sallah da cikakkiyar natsuwa da cikakkiyar daidaituwa amma manzon Allah ya ce wallahi da ka mutu kana irin waccan sallah zaka haɗu da Allah baka yi sallah ba ashe kun ga kenan ya kamata mu koyi sallah koyan sallah da yin sallah yadda aka koye ta yadda tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu ne mai nauyi sai waɗanda suke masu tsoron Allah na hakika su suke yin wannan kuma mu sani in sallah ta kyautatu dukkanin sauran ayyuka fa sun kyautatu in ko ta baci to dukkanin sauran ayyuka sun baci Allah ka ba mu ikon gyarawa su wane ne masu tsoron Allah din nan waɗanda ake kiran Yahuda su shigo ciki wajen tsaida sallah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suka tabbatar yazunnuna ba suke zato ba waɗanda suke tabbatarwa suke da tabbacin annahum mulaqu rabbihim lalle za su haɗu da ubangijinsu dan haka suke ta kokarin tanadi da shiri da haduwa da ubangijin yanda za a rabu salin alin wa annahum ilayhi raji'un kuma suka tabbatar ko ba dade ko ba jima su masu komawa ne zuwa ga ubangijin su to ya ku banu isra'ila ku taho ku shiga cikin wannan layi wanda dama kun san shi kada kada ku kangare kada ku saki layi Allah sai ya kare kiran sai ya ce me Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan annabi Yakuba ya ku ƴan babban gida ya ku ƴaƴan annabi jikan annabi tattaba kullun annabi uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku fatina ni'mata wacce ni ni'imta ku da ita nayi muku ni'ma ninkin baninkin na zuba muku ni'imomi wata bayan wata daga ciki wa anni faratukum alal alamin na fifita ku akan mutanen zamaninku a zamaninku babu kamar ku a zamaninku ba ayo dan su kamar ku ba an gani cikin suratul maida Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata aya mai kama da wannan yace wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya ku banu isra'ila ya ku mutane na inji annabi Musa ku tuna ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya imta ku da ita lokacin da ya sanya annabawa da yawa cikin ku kamar yanda yanzu muke cewa daga kan annabi Ibrahim duk wani annabi da ya zo bayan shi cikin zuri'an shi ne cikin tsatsan shi ne da haka ake ce mashi abul anbiya uban annabawa waja'alakum muluka ya kuma sanya muku sarakuna irin su sarki Dawuda irin su sarki annabi Sulaiman dan Dawuda waɗanda suka mallaki ba mutane ba hadda aljanu hadda tsuntsaye hadda dabbobi ba a taɓa samun irin wannan mulkin ba annabi Sulaiman yayi addu'a ya Allah kada ka ba wani mulki irin wanda ka bani ba a taɓa ba wani mulki irin wanda aka ba annabi Sulaiman ba to cikin ku fa yake cikin ku aka same shi wa ataakum ma lam yu'ti ahad min al'alamin aka ba ku ni'imar da ba a taɓa ba kowa ba daga cikin talikai to ku tuna wannan Yakub banu Isra'ila ku yi imani da Allah an gani wattaqu yawman ku ji tsoron haduwa da Allah a cikin wani yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda idan wannan yinin yazo wata rai ba ta iya kare ba wata rai komi kowa ran nan ta kai shi yake ba mai iya taimaka ma kowa wala yuqbalu minha shafa'atun ba a amsa shaitan ceto na wani a wata kira'a wala tuqbalu da ta'ud ko kuma wala yuqbalu ba a amsa wala yuqazu minha adalun kuma ba a amsar canji ko musanya wala hum yunsarun kuma rannan ba wani mataimaki to ku ji tsoron Allah kafin zuwan wannan rana kowa ya aikata aikin da zai kwata kanshi kafin zuwan lokacin rana ce wace kowa yake gudun kowa yawa mai firul mar'u min aqi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni nan da mutun yake gudun baban shi uban yake gudun dan shi miji yake gudun matar shi matar take gudun mijinta iya take gudun uwarta uwar tana gudun diyar ba ruwan kowa da kowa li kulli mri'in minhum kowane mutum daga cikin su a ran nan sha'ani yughni al'amarin gaban shi ya ishe shi tashin hankalin shi ya ishe shi to ku ji tsoron haduwa da Allah ba ku da gaskiya a wannan rana ran nan fa ba a amsar musanya ba a amsar ceton wani ba ka ta wani wanda zai cece ka sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ceta ya Allah ka cece mu ka sa mu masu aikata aiki na kwarai Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma Yahudawa wannan ni'imomi da yawa musamman zamanin kakannin tun zamanin Annabi Musa sai aka ci gaba da tuno musu waɗannan ni'imomi waɗanda ake ta faɗa Allah ya ce ne muku ni'ima nayi muku ni'ima ko tuna ni'imar da ne muku to daga ciki akwai waɗanda irin ni'imomi ga kaɗan nan daga ciki za a lissafo mana Allah ya ce bi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idna jaku kutuna sanda muka tsiratar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna yasumunakum su'al azabi suna kankwada muku mummunan azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahayuna nisa'akum suna kyale ƴaƴanku mata suna ci gaba da rayuwa wa fi zalikum bala'un kai cikin wannan fa akwai bala'i akwai jarabawa akwai bala'i min rabbikum azim wata ta same ku daga ubangijin ku bala'i mai girma kun je bala'i fa Allah ya kare mu daga bala'i Allah ya tsare mu daga bala'i menene bala'i ne bala'i larabci ne tafiya su da imtihan jarabawa mutun ya ci karo da wata jarabawa sai aka jarrabi mutun ta hanya a ni'imta shi sai a ce ya samu imtihani ya ka jarrabi mutum ta hanyar tsananta mai sai a ce ya ci karo da ibtila'i an gane wani ko ibtila'i shine bala'i jarabawa ta hanyar tsanantawa ko ta ciwo ko ta asara ko ta wata masifa ta samu mutum jarabawa ce ana kiran shi ibtila'i ko kuma a ni'imta mutum ya samu abin da yake so ya samu jin daɗi ana ce mashi kuma imtihani shi ma jarabawa ne Allah ka jarraba mu gurgurdan yadda za mu iya cin jarabawa ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a tuna muku ya ku Yahudawa an yi zamanin fa da Fir'auna da shi da mutanen shi suka rika kwankwada muku mummunan azaba ta hanyar yanka ƴaƴanku maza da kuma barin mata suna ci gaba da rayuwa an yi wannan ya yanka yara sama da 40,000 me ya ja mishi wannan babu abin da ya ja mishi illa zaman da ya yi da waɗansu daga cikin fadawan shi suka tuno waccan alkawari da Allah tabaraka wa ta'ala ya banu Isra'ila suka tuno wannan alkawari wanda Allah ya banu Isra'ila Allah zai sanya annabawa da yawa cikin su Allah zai sanya masu mulki da yawa cikin su Fir'auna sai ya tunanin cewa to in ko haka ta faru to tayyuka mulki shi ma yana iya sabucewa ya koma hannun su a daidai lokacin banu Isra'ila nan suna da yawa sune mafiya yawan zama a kasar Masar sune kusan ƴan kasar Masar suna da yawa a cikin kasar sai ya gudun kada nan gaba mulki ya tsace daga hannun Ibdawa ya koma hannun Yahudawa. To ta ya za a magance wannan? A hana ƴaƴansa maza rayuwa, a rika barin mata. Shi yasa ta yi dokar a yi ta yanka ƴaƴa maza, ana barin mata. An samu shekara da shekaru ana wannan, ana tsakiyar yanka ƴaƴa mazan ana barin matan. Cikin hikimar Allah, cikin kudurar Allah aka haifi Annabi Musa, wanda zai zama sanadin gushewar mulkin nashi, wanda shine zai zama dalilin tsumbulewar mulki daga hannun shi. Ana tsakiyar yanka mutanen, haka ta faru. Subhanallah, mahaifiyar Annabi Musa hankalinta ya tashi, ana yanka ƴaƴa maza, kashi kuma ta haifi ɗa namiji. Allah ce kada ki tsoro, za mu kare shi. Amma dai bata samu natsuwa ba. Allah ce to samu akwato, tashi cikin akwato, je ki jefa cikin ruwa. Haka akai kuma, ta sa jinjiri a cikin akwati, ta ɗauki akwatin ta je ta jefa cikin ruwa. Yanzu jinjiri a sanya cikin akwati kurin a kulle, a ajiye ƙarƙashin gado ya kwana biyu. Ya kuke tsammani? Ai ya mutu ya gama, ko ba haka ba? To ko kuma a ce a ɗauki jinjirin ba a sa cikin akwatin ba, kurin a je a jefa cikin ruwa, shi ma nan me yake faruwa? Ya mutu. Amma tunda karewa ce ta Allah, Allah ne ya ce ai, wanda aka sa yaro cikin akwatu, aka kulle akwatin, aka ɗauki akwatin, aka jefa ruwa, kuma yaron bai mutu ba. Cikin hikimar Allah, yaron kuma sai Allah ya gangaro da wani akwati, aka tsinci akwatin, aka kai ma shi Fir'aunan can mai yanka yara, sai ga yaron gaban shi. An gani? Kuma sai bai kashe shi ba. Hasali ma sai ga shi ana neman wace ce za ta shayar da wannan yaron. Gidan Fir'auna an tattauna, dai ba za a kashe yaron nan ba. Amma kuma yaro ne bai iya cin abinci, a nemo wata mata ta shayar da shi. Ƙarshe dai aka mai da shi ga mahaifiyar shi, ba a san ita ce mahaifiyar shi ba. Fir'auna ya ce to ki shayar mana da wannan yaro, kullum za mu baki dinari biyu. Daga shi ta ɗauko yaron ta, ta dawo gida, kuma ga ganima ta samu ta dinari biyu. Allahu akbar! Haka yaron ya girma. Ashe wannan in ya nuna mana wani abu, duk abin da Allah ya so haka yake. An gane wani kuma mai gitta ma Allah ya ce yi wani abu ko wata dabara wacce za ta hana Allah zartar da hukunci shi. Kun gani? Sai ga shi yaron ya girma, kuma ya koma gidan Fir'auna, har ma ana ce mai Musa ɗan Fir'auna, ya hau dawakan Fir'auna, ya komi cikin gidan Fir'auna har ya shekara 30. Allah kenan, Allah ka taimake mu. To wannan kenan. To Allah tabaraka wa ta'ala ce to ku tuna wannan lokaci, san da Fir'auna ya dinga muku wannan yankan rago, ya dinga yanka muku ƴaƴa, ƙarshe muka hallaka shi akan gidanku. Da kuma me Alhamdulillah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh faraqna bikum al-bahara, kuma ku tuna lokacin da muka yanka muku teku, teku ta dare, fa anjaynaku, muka tseratar da ku, wa agarakana ala fir'auna, muka nitsar da mutanen fir'auna, wa antum tanzuruna, akan idanku kuna gani. Bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara Annabi Musa ya girma gidan fir'auna, wata larura ta faru. Ƙarshe aka samu kisan kai, aka zargi Annabi Musa da kisan kai, ya gudu ya tafi Madayana ya shekara 10. Sannan Allah ya bashi annabta da manzanci, aka ce ya zo ya yi Fir'auna wa'azi, ya kuma dawo ya ci gaba da yi Fir'auna wa'azin har tsawon shekara 40. Fir'auna na ƙaryatawa, shekara 40 yana ƙaryatawa. Ƙarshe dai Allah ya tabaraka wa ta'ala umarci Annabi Musa su gudu da shi da Banu Isra'ila. Aka wayi gari kuma suka gudu. Fir'auna da ya gane sun gudu, ya ja runduna da manyan dakarun yakin shi da manyan sojojin shi, janar-janar ɗin shi, ya ce Aziz, ko a dawo da su ko a kashe su sun tafi sun ban mu wa zai mana noman rake wa zai noma mana auduga domin a lokacin su banu isra'ilan nan ko suke ma kiddawa aikin bauta na noman abubuwa mafi yawa irin da muke shukawa yanzu irin auduga irin rake irin masara irin dawa mafi yawa an samu su ne da kasar Masar tun zamanin Fir'auna Allahu Akbar to aka bi su suka tafi kuma sai suka iske kogin Nilo gaba ga kogi ya kai ya komo baya ga rundunar Fir'auna Allah tabaraka wa ta'ala saboda kaunar da yake ma gaskiya ya umurci Annabi Musa ya bigi wannan ruwa da sandan shi yana bugawa sai ruwa ya dare sai ga hanya dodar hagga yashin kasa ya bushe Allahu Akbar suka taka darab darab suka wuce Fir'auna yazo ya ga hanya cikin ruwa kamar kwalta ga ruwa nan yana turo ko dama ga ruwa yana turo ko hagu ga kuma waɗanda biyu ga su sun hayi shi ma sai an taya da shi da jama'ar shi ai ko bai kai labari ba anan Allah ya sa ruwa ya hade shi da dukkanin jama'ar ta shi duk suka mutu sai a lokacin ne yake cewa amantu Allah ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin a wannan lokaci ya saduda yace to yanzu dai nayi imani babu abin bauta da tantanta sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma dai daga yau na zama musulmi Allah yace al'ana wa qad atayta min eh yanzu ai ka makara fir'auna fal yawma nunajjika bi badalika litakuna liman kalfaka aya zamu halakar da kai yau zamu tsamar da gawarka dan ka zamo aya ga yan baya haka akai kuwa nan Fir'auna ya hallaka ba shi kadai ba da dukkanin janar-janar din shi dan Allah ya nuna muna aya sauran ba ai ma koma ta kansu ba ruwa ya tafi da gawokin su amma shi aka turo gawar shi bakin gaba aka zakulo ta aka dauko ta har yanzu tana nan aje a wulakace yanzu ko magana ce fa ta wajen shekara 2000 ko wajen 3000 da wucewa har yanzu gawar tana nan a wulakace dan a nuna mana ba kowa bane wanda yace ana rabbukumul a'ala yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi to yau ga gawar shi kuma duniya ba ta tsaya ba aka hallaka shi akan idan banu isra'ila suna gani ga gawar shi ta fito wanda ya matsa musu dinnan shekara da shekaru yana yanka musu yaya to yau ga gawar shi ya mutu wannan ba ni'ima bace ni'ima ce aka yi musu an tsetarar da su yanzu kuma duniya ta koma hannunsu an gani to daga nan ne wa izwa adana Musa ko wa izwa adana Musa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba Annabi Musa alƙawali arba'ina laylatan ya tafi gindin dutsen Dora Sina yayi azumi na tsawon kwana 30 ko kwana 40 in ya gama za a ba shi littafin At-Taura wanda zai azo kuma a ci gaba da bauta ma Allah da wannan littafi na At-Taura to bayan tafiyar Annabi Musa domin amso wancan allula na At-Taura banu Isra'ilan da Annabi Musa ya bari a gida karkashin kula Annabi Harun sai suka rinjayi Annabi Harun karkashin wani mutum wani shi Samiri sai ya kirkira musu wani dan baraki sai ya ce ai Annabi Musa ya tafi wajen Allah zai amso mana littafi to ashe kuma ga Allah nan ya tafi sun sha babban a hanya ya kuzo a bauta mishi shikenan istakattumul ijla suka rike dan marakin na suka ta bauta mai min ba'dihi bayan fitar Annabi Musa ya tafi wa antum zalimun kuna masu zaluntar kawunan ku suka zalunci kawunan su kwana 40 suna bautar dan marake Annabi Musa kuma yana can gindin dutsen Dora Sina yana jiran lokaci ya cika Allah ya ba shi littafin At-Taura a zo a ci gaba da wa'azi da At-Taura kuma ana bauta ma Allah kun ga lokacin ba waya da an buga mai waya ko ba waya lokacin ikon Allah kenan haka Allah ya kaddara an gani ko to shikenan Annabi Musa yana ce su kuma suna nan wannan Samiri sai ya samu shi mutum ne mai kimiyya da fasaha masani ne na kirkire-kirkire technology sai amshi yan kunni na mata ila yan kunnan gwal din da azurfa da abin hannu da abin wuya haka dai ya tattara duk kayan karau na mata sai ya narka da ya narka sai ya kira wani dan maraki da ya kira dan marakin sai mai dan kwalogo kwalogo kamar da kasan usur kasan usur ko usur wanda ake hurawa in kalur ai karfe ne ake lallankwasawa ko sai ai mai wani kwalogo sai ai wani guri da aka hura iska ta shiga za ta biji karfin tuyo kwana ta fita ta wata kofa ta daban haka ne shi ma sai ya shirya dan marin kamar usur amma da siffar dan baraki ga baki bude in iska ta shiga ta bakin to za ta juya a ciki sai ta fito ta wajen dubaran dan barake sai ta riga kara kamar irin kara usur ina fata kun fahimta yawa kamar usur idan kana hurawa ai zaka je da zi wani abu ne cikin shi iska ce da ta shiga take yo kwara ta fito ta wata karamar kofa ita ce take wannan karan an fahimta ko to shi ma haka ya shirya ba wani dabo bane ba wannan hikimar ce in ya karkata shi wajen in iska ke bugawa sai ta rika jin iska tana shiga da karfi tana fita da kara sai ce ai ga Allah nan sun sha bamban da Annabi Musa sai suka dawo suka ci gaba da bautar dan marakin nan Annabi Harun ya iya kokarin shi suka rinjaye shi har ya gaji ya kyale su an gani har sai da Annabi Musa ya dawo ya tadda abinda suke wannan na bautar dan maraki ya tsawatar ya kori wannan samiri ya farfasa wannan dan maraki ya kone shi yace a zo a bauta mu Allah an gani ko sannan suka dawo wajen bauta mu Allah sannan kuma sai me sun ma a fauna an ku Na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace summa afauna ankum sannan kuma sai muka yabe muku duwancin laifi da kuka sai muka yabe muku an gani ko min ba ajzalika bayan ku aikata laifi bayan dawar Annabi Musa an yi muku wannan ne fa la'allakum tashkurun domin ku yi godiya ga Allah ku rike addinin Allah duk wannan fa ana tuna wa yahudawan zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam akan abin da aka yi musu na ni'imomi zamanin kakannin su zamanin Annabi Musa an fayi muku waɗannan ni'imomi kallo waɗannan ni'imomi ninkin baninkin da aka yi muku ya kamata yanzu ku yi godiya ga Allah ku shigo addinin Allah wanda kuka sani kuka tabbatar addinin Allah ne wa iz ataina musa alkitaba kuma tunda lokacin da muka ba Annabi Musa littafin at-taura wal furqana littafi mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tashhadun domin ku la'allakum tashhadun domin ku shiriya domin ku gano ku zamo akan hanya ta kware Allah ya ba ku littafin at-taura in mun fahimci wani abu anan ashe duk gurgurmaye da aka yi tsakanin Annabi Musa da Fir'auna a fa lokacin ba a saukar da at-taura ba babu littafin at-taura abinda aka nemi Fir'auna kurin yayi har tsawon shekaru 40 din nan ya yarda Allah shi ya cancanta a bauta mu shi ba Allah bane ya yarda Annabi Musa da Annabi Harun annabawan Allah ne ya yarda kuma ya daina bautar da banu Isra'ila kaga waɗannan ababe uku sune musulunci a lokacin su kadai za a yi sune musulunci ba kaza halal ne kaza haram ne kurin yadda da waɗannan shine musulunci Allah ya cancanci a bauta mai Annabi Musa da Harun annabawan Allah ne a daina bautar da banu Isra'ila duk gwagwagwar da aka yi tsawon shekara 40 da Fir'auna akan wannan aka yi ta an gani ko sai bayan halakar da Fir'auna ne sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba Annabi Musa littafin at-taura domin a zo a yi ma banu Isra'ila wa'azi da at-tauran su ma bani Isra'ilan kuma da aka zo da at-tauran sai suka kuma bijire suka kuma kangare suka zama komiya gumbayi suka ta tafka kuma shirme bayan Allah ya musu wannan yafiya Allah ya ce ya bashi wannan littafi na at-taura mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya domin su shirya to sun shirya ai ba su shirya ba ya muke da lokaci ana nuna lokaci yayi ko to Allah ya kyauta banu Isra'ila kenan Allah yana tuna mai Yahudawan yanzu irin girman kai da kakanninsu suka yi to su kansu maimaita dan kada irin abin da ya samu ɗancin kakanni nasu su ma yazo ya same su wallahi lokacin kuma sai banu isra'ila bayan halakar da fir'auna ya suka kangare ma gaskiya har sai da suka kai ga ma ayatin tafi suke cewa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharata kace kai musa wa idza qultum ya musa suka ce ya kai musa lan nu'mina laka wallahi ba za mu imani da kai ba hatta nara allaha jaharata sai mun ga allah ido da ido allah da kan shi yazo tukunna yace gani nan ni ne allah ni ne aiko musa to sai mu imani subhanallah Allah ya kyauta Allah ya kare mu ashe kun ga banu Isra'ila Yahuda sun yi daurin kai tun zamanin Annabi Musa tun dama ɗan tawaye ne tun dama ɗan hayaki ne babu wani annabi da ya sha wahalar mutane kamar Annabi Musa alaihi salatu wassalam dan haka kuka kalli hadisin Isra'il sanda manzon Allah ya amsa mana salloli guda 50 ya wuto Annabi Ibrahim sama ta 7 bai ce komai ba amma yana zuwa sama ta 6 Annabi Musa ya ce mai aka umurce ka yace salloli ne guda 50 yace koma a rage ba su yin 50 din nan na shawuyan mutane wannan kenan babu wani annabi da ya shawo halar mutane kamar Annabi Musa domin an tara mishi kan gararin duniya a lokacin kaga dai ta fuskar mulki Annabi Musa ya zamani da Fir'auna ko ka fi Fir'auna mulki baka fi shi sunan mulki ba mulki kuma mulki na zalunci ce ana mulkin fir'aunanci babu kamar fir'auna wanda yace shi Allah ne to yayi zamani da Annabi Musa ta fuskar dukiya baka yi kamar Karuna ba ko kai kudin Karuna baka yi sunan shi ba nassin alqur'ani yace mabudai na sito-sito na zinariya da azurfa na Karuna kayan katti ne kato 50 ko kato 40 suke kayan jamin makullai da sito-sito din Karuna yayi zamani fa da Annabi Musa an aiko Annabi Musa zuwa gare shi ga wannan mutum mai technology samiri masanin kirkire-kirkire masanin ilimin kirkire-kirkire shi ma fa zamani suke da Annabi Musa ashe haga an tara mu Annabi Musa kan gararin duniya daga meji da mulki sai meji da kuɗi sai meji da ilimin zamani to su fa Annabi Musa ya tinkara ashe kun ga ya ci wuya tun daga ran da Allah ya ta aka haifi Annabi Musa har ran da ya koma ga Allah bai taɓa samun shekara guda dindi ana zaune cikin zaman lafiya ba kullum cikin rikici yake wajen isar da saƙon Allah kun gare tun da aka haife shi yana dan jariri aka jefa shi a kwato aka jefa ruwa mun dai wannan can baya da haka kuma bayan ya zama annabi ya zo Fir'auna ya ta wulakanta shi aka ta cin mutuncin shi ana neman rayuwar shi ba a halakar da Fir'auna banu Isra'ila kuma suka yi mai tawaye suka ki yadda kuma da abin da ya zo da shi har sun kai suna cewa ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah ya zo da kanshi hatta nara Allah jaharatan Allah ya dora musu dimuwa suka yi makuwa suka ta fange ma cikin daji cikin wannan dimuwar Allah ya karɓi rayuwar Annabi Musa nuna min wani lokaci da Annabi Musa ya samu shekara dindi wacce ake zaune lafiya to bayan Allah kenan yau sunan Annabi Musa ya ɓace darajar shi ta ragu masu mulkin can da masu kuɗin can sun ci nasara ba su ci nasara ba a ce duk yadda za ka ci wajen yi ma Allah ɗa'a daure ka ci ci gaba ne Allah ka taimake mu ana nuna lokaci ya yi za mu dakata a nan sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata ɗin in Allah bai kaddare mu da kaiwa ba to sai ku dora Allah ya taimake mu tambaya ne take cewa wa alaikumu salam wa rahmatullah alhamdulillah kuma haka ne babban magana babban magana kun ji wata irin tambaya kuma sai bari in karanta mana ita a speaker domin kowa ya ji dan idan na kasa amsa sai ku taimako da amsa yawwa na ce muku wata rana mun je interview da wani mutum yana gaba na ina baya aka bugo mai wata tambaya can wajen masu interview ya waye go ya kalle mu muna bayan shi yace kun ji wata irin tambaya kuma wato abin da aka tambaye shi dan ba ku wani labarin tukun wanda ya bugo mai tambaya yace wa idan mala'iku sun mutu a ina ake rufe su shine ya waye go ya kalle yace kun ji wata irin tambaya kuma sannan waye ga ya kalle mai tambaya yace to a sama ko to ita wannan tambayar abinda mai tambaya ya rubuto wani mutum ne yake aure da mata ya aure wata yarinya tana tare a matsayin matar shi to shine sai dan shi na cikin shi kuma sai ya je ya aure wata mata ba a sani ba sai da aka zo aka hado sai aka gare ashe ita wannan mata da dan nashi ya aure uwa ce wajen matar wannan dan uwa ce wajen matar uban kenan ko to yaya auren nan yake na'am wajen gwala ku ba mu amsa Allah ya taimake mu na'am akwai takwakiya ko ba haka ba to nan dai naji har yanzu ba amsa kuma kamar ni ne Allah ya taimake mu to dai Allah ayi hakuri ɗan uwa duk wanda ya tambaya amsa yake nema ko ba haka ba ko babu tambayar da ba ta da amsar in ma an kai an koma a ce ba a sani ba shi ita ma amsa ce ko ba haka ba to ni dai a halin yanzu gaskiya al'amari ban san amsar da zan bada ba akan wannan ba zan ce aure yayi ba ba zan ce bai yi ba da haka da je hotar gare ku tare kuma kun yi shiru ko ba haka ba to tunda haka ne mai tambayar nan ya bamu bashi in Allah ya so gobe a tuna mana zamu je mu jefa tambayar wajen malamai dan haka ne ka'ida in an tambaye ka abinda baka sani ba kai ma tafi ka tambaye ka ƙara ilimi irin wannan tambayoyi suna da fa'ida domin in ba irin wannan tambayar akai ba ta yi da ni da kai za mu tabbata nan haka za ta iya faruwa ba amma tunda an tambaye mu har mun yadda ba mu san amsar ba to haka an tada motsimi sai mu je mu tambayo haka daga nan mun karu tana da fa'ida an gane wannan ko wallahi tambaya ce mai fa'ida irin wannan ba a kushe ta da haka abe mu bashi za mu je mu jefa tambayar nan wajen malamai in Allah ya so amsar da suka bamu to za mu zo mu yi bayani gwargwadon hali haka mun karu gabaki daya da mai tambayar da ni da ku duk mun karu in Allah ya so Allah ya taimake mu na'am sai wata tambayar kuma na'am to wani bawan Allah ne yake neman bar addu'a daga ɗan uwa musulmi ya ba su suka sun mashi yawa yake bar addu'a Allah ya bashi hanyar da za a warware ina ba su suka Allah warware hanyar da za a bada ya Allah ka san wannan bawan naka Allah ka warware mishi ne zai biya wannan bashi ba shi kadai ba dukkanin wanda ake bi ba suka Allah tabaraka wa ta'ala ka bada hanyar da za a warware nan ba suka Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu Allah ka kaddara aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allahumma rabbal atufusina takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha أنت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وتقبل منا إنك أنت الوهاب الحمد لله.